Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma a tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol, sai kuma Alpha Radio kuma sai a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ce Safinatu Sada Sudangi daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa jami'an diplomasiya na Najeriya da Afirka ta Kudu sun gana a Abuja don aiwatar da manufofin kasashen biyu. Haka kuma za ku ji cewa wasu giwaye sun murƙushe mutane biyu a jihar Bauchi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655. Sai kuma labarin wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Wani gagarumin harin kunar bakin wake da aka kai a wani taron gaggabin siyasa a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane 128, ciki har da wani dan takarar kujerar majalisar karaman hukuma kana ya jikata sama da mutane 120, yayin da kasar take shirin gudanar da zabe a ranar 25 ga wannan watan Yuli. Kamfanin dillancin labaran kungiyar IS na Amak ya bayyana cewa kungiyar ce ke da alhakin kai wannan harin. Mummunan harin na yau Juma'a da aka kai a gundumar Balochistan ya haifar da matsalolin tsaro a fadin kasar, yayin da ake gudanar da harkokin shirin yin zabe na majalisar kasa da kuma na wasu majalisun kananan hukumomi guda hudu. Waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce ɗan takarar kuma mamba na jam'iyyar Balochistan Awami Party ko kuma BAP a takaice, Siraj Raisani, yana tattara magoya bayansa ne a lardin Mustang, yayin da ɗan kunar bakin waken ya tada bam da ke jikinsa. Babban tawagar masu yanke hukunci ta tarayya a nan Amurka sun aza laifi a kan wasu jama'an Rasha ko kuma sojojin Rasha su 12 da haɗin baki wurin aikata kutse a kwamfutar yakin neman zaɓen jam'iyyar Democrat a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016. Babban lauya mai binciken ƙasar London da Rasha ta yi a zaɓen ne ya fito da zargin na bayan nan. Rahoton mai shafi 29 ya zargi jama'an Rasha da aikata laifi iri biyu na shirya katsalanda a zaben shugaban kasa na nan Amurka shekarar 2016, da kuma shirya kutse a shafin email ko kuma computer na ma'aikatan yakin neman zaben Hillary Clinton, har da shugaban yakin neman zaben ta kuma suka fito da waɗannan bayanai ga jama'a. Wani bangare na kasar Landa da Rasha ta aikata ya hada ne da gagarumin tasiri wurin amfani da shafukar sada zumunta da wata cibiyar nazarin yanar gizo da ke Petersburg a can Rasha, wanda aka fi sani da Internet Research Agency ta fitar. A cikin watan Fabrairu, tawagar masu yanke hukuncin ta kuma zargi ma'aikatan wannan kamfanin su 12 da kuma bankinsu da aikata laifi. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana a yau Juma'a cewa dangantakar Amurka da Burtaniya tana nan daram har ta kai ta musamman, inda ya yi watsi da batun da ake cewa dangantakar tsakaninsu ta yi tsami sakamakon kalaman da aka buga a kan wata jarida mai saurin bazuwa a cikin ƙasar nan. Yayin da yake tsaye da Prime Minister Burtaniya a wajen gidanta a Chelsea, Trump ya kare kansa game da kalamansa a hirar da ya da jaridar, wanda ake ganin ya kara dushe farin jinin May wurin ci gaba da rike mulki. Jaridar bata buga abubuwa da na faɗa ba a kan Prime Minister, kuma na faɗi muhimman abubuwa, in ji shugaba Donald Trump a lokacin da aka yi masa tambaya akan kalamai da ya da hirarsa da wannan jarida da ake kira da Sun. Daddin shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya sanar da sake shiga takarar shugabancin kasa na wani sabon wa'adi. Biya ya tsere kan shugabancin Kamaru ne tun shekarun 1982 kuma shine shugaban kasa na biyu da fi kowane shugaban kasa dadewa akan karagar mulki a nahiyar Afirka bayan shugaban Equatorial Guinea Teodoro Obiang. A shekarar 2008 ne Biya ya soke adadi na wa'adin shugabanci a kasar Kamaru, lamarin da ya bashi damar ci gaba da shiga takara kuma ya lashe zaben shekarar 2011. Kasar Kamaru tana nan tana fama da hare-haren kungiyar Boko Haram a arewacin kasar da kuma kungiyar 'yan awarin kasar wanda suke yankuna biyu na masu amfani da harshen Ingilishi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, bayan da aka kammala ganawa tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da takwaransa na kasar Afrika ta Kudu, jami'an diplomasiyar kasashen biyu sun gana domin tsara yadda za a aiwatar da manufofin shugabannin kasashen biyu. Domin ƙarin bayani ga Umar Faruk Musa.
Jakadan Najeriya a kasar Afirka ta Kudu, Ambassador Ahmed Ibeto, ya kara ma manema labaru haske dangane da manufofi da kuma muhimmancin sha'anin cinikaya na kasashen guda biyu da kuma irin matakan da kasar Afirka ta Kudu take dauka domin kawo ƙarshen kashe-kashe da ake zargin ana yi wa 'yan Najeriya. Amma fa matsala ce da ta shafi kusan kowace kasa, ba wai Najeriya ba kawai.
South Africa bayan ita ce ta biyu wurin tattalin arziki, a gaskiya suna da ci gaba wanda yake bamu da shi a Najeriya, musamman in muka la'akari da ababen da aka tattauna. Akwai abubuwa da dama da zamu iya koyo daga gare su wurin tahiyar da tattalin arzikin kasar mu, musamman wurin noma. Noma kuma da nake fadi nan ba wai lalle kaman shuka dawa ko masara ba, a'a, duka noma, watan kiwon shanu da kuma kiwon kaji da kiwon alade da duk har da kiwon kifi. So wa'annan abubuwa muna iya samun amfani matuka idan muka yi la'akari da matsayin su kuma muka koya daga wurin su. Akwai shi musamman kaga kaman yanda shi shugaban kasa ya fadi wurin zamantakewa tsakanin al'umma, don kullun akai magana sai ka ga dan Najeriya ce ai ana kashe watan yan Najeriya a Afirka ta Kudu. To musamman abinda mutane basu gane ba shine shi shugaban kasa ya bayani. Na farko, Afirka ta Kudu kasa ce wadda take ta hito daga cikin wani kangi, sannan tarbiyyar jama'an ba irin kaman tarbiyyar mutanen mu na Najeriya bane. Akwai yawan kashe-kashe, watan yawan al'umman da ake kashewa a Afirka ta Kudu suna da yawa, kamar yadda muka sani kowace kasa tana da watan musamman abin da ke damunta. To Afirka ta Kudu zancen saboda rashin aikin yi, kamar yadda shi shugaban kasan ma ya faɗi da kanshi, da kuma watan tattalin arziki, watan an kasu kashi biyu masu shi da wa'anda ba su shi, watan tsananin fatara da talauci ya yi yawa. So saboda haka na za ka ga mutane suna abubuwa da yawa, kuma kashe-kashen da ake yi a gaskiya ba wai 'yan Najeriya ba ne kawai, kuma ba wai da gangan ba ne saboda suna 'yan Najeriya, a'a, kashe-kashen yana da yawa. A cikin lissafin da suka yi akwai kusan kashe-kashe da aka yi wurin 80,000 wanda yake har yanzu ba a iya gane suwa suka yi wannan kisan gilla ba. So kaga ashe kasa ce wadda take kanta tare da wa'innan matsaloli.
Ambassador Ahmed Ibeto kenan, jakadan kasar Najeriya a kasar Afirka ta Kudu, a gana da yadda manema labaru a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Rahotanni daga jihar Bauchi na nuni da cewar giwaye da ke dajin shakatawa na Yankari sun ƙetaro zuwa ƙauyukan da ke kusa da gandun dajin, suka murƙushe wasu mutane biyu har lahira, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Abdul Wahab Muhammad.
Hakan ya faru, giwayen sun fita ne daga gandun dajin suka shiga wasu dazuzzuka kusa da wasu ƙauyuka. To isan su ƙauyukan sai mutanen ƙauyen suka bi su, wasu ma kusa-kusa da su kamar yadda sauransu su ɗauki hoto. To sai ya zamana a toron giwon sai ya ja ya juya da baya zai kori mutanen sai suka gudu. To akwai ɗan yaro mai shekara 9 wanda shi na ganin shi gudun nashi bai kai na sauran ba, saboda haka sai giwon ta kashi ana kira garin Kwatambali. Daga nan giwayen suka kama hanya a cikin dajin suna tafiya, suka isa wani ƙauye kuma ana kira Wuragudi, na ma'aure burli din akai da'ira aka kewaye giwayen to wani ma yaje kusa kusa da shi zai dauki hoto nan din ma haka sai giwar ta ture shi ta taka shi kuma da suka taka shi suka zauna da gawan sai da kai awanni ma ba a jan iya daukan gawan ba saboda su ma giwayen sun tsorata ne saboda haka sai suka yi da'ira su ma suka zauna so daga baya da muka ji labari sai muka turo ma'aikatan mu suka zo ma'aikatan mu kuma sai da dauke su kusan awanni 3 zuwa 4 kafin ma su kori mutane a wajen tukun su zo mu koran giwayen zuwa cikin gandu
to yanzu wani hali ake ciki
yanzu halin da ake ciki giwaye sun koma cikin gandun daji mutanen kuma mu mun je musu taziya kuma musu jaje gwamnati ma ta tura tawaga babba an je an musu taziya an musu jaje sun dai mun kuma musu kashedin da Allah in giwaye suka zo a daina zuwa kusa da su kuma mun dan yi bada shawarwari ana sawa a gidajen radio yadda za a yi da giwaye da gangansu a duka ne santa da su
da akwai batun masu maharba da suke zuwa suna kashe giwaye domin su samu haure din nan ya batun yake ne a halin yanzu
to ya dan yi sauki tunda yanzu mun yi shekaru dai bamu ga an kashe giwa ba dalili kuma shine mu din mu karfafa masu kula da dajin kuma muna gaya wa kauyawan cewa wannan abun ba harbin nan da suke na dajin suna raunata ba dajin kawai ba har su ya su saboda giwa yanzu ya zama wani abu ne na duniya gaba daya kuma giwayen ba sa zuwa a yawan garken da aka san su da zaka ga garke kusan 100 amma yanzu suka zo sai ka ji an ga garke guda 20 anan an ga wasu guda 50 a wani wuri haka nan ne
to idan muka duba jihar Bauchi dai ta yi kuro don ta bunkasa harkan nan ta samu kudaden shiga ya zaka ce irin rawar da gwamnati take shin kwalliya na biyan kudin sabulu
eh to alhamdulillah kwalliya na biyan kudin sabulu amma dai a yadda ake yanzu har yanzu ana abin da ake cewa ruwan rijiya ya ruwan ciki ya jawo na rijiya ba wai ba a samun kudin bane ana samun kudin amma ana mayarwa ne a miƙe wurin misali ka san ka ji labarin da an yi filin jirgin sama a wajen ma yanzu wanda aka dauke garanan jirage ana kokari a yi filin wasan golf din nan wanda insha Allah aka yi manyan mutane za su zuwa wurin kuma muna kokari mu ga cewa abin da muka samu a wurin muna kyautata yin sa wato maintenance kenan wanda shi ma ba karamin abu bane to amma dai alhamdulillah gaskiya zance kullu yana biyan kudin sabo
so a gaida Abdul Wahab Muhammad in an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku babu wani maudu'i da muka saka a yau saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar mu ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 kafin nan a shakata da wannan wakar
shugaban kasa ba ba kuma memba ba banje makaranta mai tsada ba banje Dubai ba kuma banje London ba idan mu ba a ce RA ne ba ba dauki selfie na sa Instagram ba ba za na zan musaliyar ware wallahi dai ba za na zan makarci ba ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da rana cikin dare ina ta tunanin ta na dawaya na leka shafinta na Instagram har ma da Twitter ana ta kalle dukkan hotonta sai na amfu da kyawun surarinta sai DM na ce kin hade yan mata godiya mai rubutun lambarta farin ciki ya kama zuciyata ce nake yin kamar bani ne wa ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
To yanzu mun samu kira daga Maiduguri. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.
To da wa muke magana daga Maiduguri?
Abdullahi daga Maiduguri.
To Mallam Abdullahi muna sauraron ka.
Wato ina son faɗi ra'ayina ne game da
abin da yake ci maka tuwo a ƙwarya ko abin da yake damun ka. Ka bayyana ra'ayinka.
Na'am. Haka ne. Ina son faɗi ra'ayina ne game da mutanen da suke damun shi shugaban kasa game da shi wato shi shugaban kasa wannan fi sabilillahi ya kawo mana shi gaba fiye da yadda yake tsammani amma mutane da yake an sa waɗansu abubuwa gaba ba a dubawa fi sabilillahi in mu kamar mu a nan Maiduguri fi sabilillahi mun ga shi gaba sosai fiye da yadda ake tsammani to amma
ta wani fanni kenan kuka ga ci gaban Mallam Abdullahi?
To fannin da kamar mu misali tsaro. Da a Maiduguri wannan mun ga abin da yake tafiya amma yanzu alhamdulillah.
To mun gode kwarai Mallam Abdullahi. To ga kira daga Taraba. Da wa muke magana daga Taraba?
Assalamu alaikum da Haruna mai Taragu.
To Mallam Haruna muna jin ka.
Wato ina sai magana kan Buba Galadima a ra'ayina.
To
Buba Galadima mun ji ya ce shi ne shugaba. Idan gaskiya ne, Malam Buba Galadima ya taba ba Buhari kansila ko kuma wani. Hello?
Muna jin ka.
Yawwa. To shi ne nake so ne magana a kansa. Har yanzu shi a cikin sayato na a Najeriya. Mu talakawa duk inda zai talakawa Najeriya gaba da mun yadda da Buhari. Saboda haka duk wani abu zai yi a zalimi ba za mu taɓa yi da shi ba a yanzu kan magi yanzu ya riga ya waye. Yanzu muna tare da Buhari kuma shi ne shugaban mu insha Allah yana ji yana gani ji a yewa sama kuriya sama nan wanda yake shi ya yayi hadaka da suna zai dawo hannun mu na Buhari insha Allah zai ji kunya Allah ka lokacin ji kunyansa.
To mun ji ra'ayinka Mallam Abdullahi daga Taraba. Har yanzu dai za ku iya kira alamar lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655 domin ku bayyana abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna lafiya?
Lafiya kalau. Daga ina ake kira?
Ya nin yaya jama'a?
Lafiya kalau.
Daga Niger.
To da wa muke magana daga Niger?
Da ya Udre Bakadara da local government.
To mallam ya muna sauraron ka.
Muna bayani ne akan Buba Galadima da shi a taro a kada Buhari shi ba zai tsaya kada Buhari ba.
To amma ba ka ganin kaman shi Buba Galadima kila da gaske da kwai ba abinda ba a yi mishi ba da kwai.
To shi abubuwan nasu ne bai da hakuri. Allah ta ce bulaga.
To kana ganin ta yaya za a yi a ganin ka ta yaya za a yi a gyara wannan al'amarin?
To shi dai da ya fata al'amarin shi kawai.
To mun gode kwarai. Assalamu alaikum.
Amin amin a tashi lafiya.
To mun gode kwarai. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga ina ake kira?
Daga Zaria ne, Mallam Ishaku Zaria.
To Mallam Ishaku muna sauraron ka.
ra'ayina akan wato ƴan siyasar Najeriya. Su sani cewa mun riga mun gane duk wanda yake son mulkin Najeriya dan ashin kansa dan biyan bukatar kansa to mun sani. Mun kuma san wanda ƴan Najeriya mun san wanda ke san talakawa. Saboda haka su sani wannan tsoho insha Allah zai su yi su bari. Don Allah yana bayan su mu ma muna goyon bayan su insha Allah zai su bari.
To mun gode kwarai, mun gode. To ga kira daga Niger, wake magana daga Niger.
Assalamu alaikum.
To da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba.
To muna jin kamalan Ibrahim.
To gaskiya ni a ra'ayina yau akan Buhari ne. To ni shawara da zan ba Buhari, wayannan ƴan majalisun gaba ɗayan su in zai kama su ya daure su ya musu hukunci duk gaba ɗaya talakawa Najeriya da su ba za ta baci ba.
To
dan saboda haka ni shawara da nake ba Buhari ya dana jin wani tsarin constitution da sauransu, kawai ya tsaya ya aikin hi tsakanin da Allah ya hukunci ne zai tsaya gabatar da hukunci. Amma inda zai ce ga wannan tsarin to tsakanin da Allah talakan Najeriya ba zai ji daɗi ba. Ya ra'ayina kenan.
To mun gode kwarai. To har yanzu dai kuna iya kira ku bayyana ra'ayoyinku, ga wani mun kira mun samu daga ina ake kira?
Daga Katsina.
To muna sauraron ka daga Katsina, wake magana?
Alhaji Bala ne gari daga kamfanin mai lafiya.
To muna jin ka Alhaji Bala.
Alamun kuma fasari.
Muna jin ka.
Wannan sirkaka kada duba garadi ba mu wannan babata ba za ba ta dawo ba kuma shi duba garadi ba kamata ya ma shi ne girma shugaban kasa da shugaban jam'iyya. Watsar da magana duba garadi ma gaba daya.
Ba ka ganin ya kamata a ce a nemi sasanci a sasanta?
Ai duk sasancin da za
a bai fi bane a ce ba a sasanta ba?
Mun kulle kullen da yake tun lokacin Buhari na adawa lokacin. Tun wannan lokacin yake ba Buhari wannan halin saboda haka kamata ya kawai Buhari ya watsar da shi kawai rabu da shi.
To muna jin. To mun layin shi ya katse. Har yanzu dai muna kan kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na yanzu yana cewa karfe 4:51. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Gasar kakar Elite One na kasar Jamhuriyar Kamaru yau makonni 30 kenan da kulakulan din kasar guda 18 suke hafatawa a tsakanin su. Kulab din Cotton ta bindin garwa har ila yau ita ce ta farko akan allon da maki 62. Sai mai mata ta biyu ita ce kulab din Yamista Birnilum da maki 50. Ta uku kuma ita ce kulab din Bambutu ta garin Buda da maki 46. Sai waɗanda suke jallaji ta 16 ita ce kulab din Fortuna ta birnin Yaounde da maki 35. Kulab din Eger Royal kuma ita ce 17 da maki 30. 18 ita ce kulab din Yafot da maki 23. Sai shirye-shiryen da kasar Jamhuriyar Kamaru take yi musamman ma na tarbar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a shekarar 2019 mai zuwan nan ta baɗi, amma kasar ta Kamaru tana fama da tashin hankula musamman ma ta arewaci da gabashin kasar da ma rikicin ƴan awaren English kasar ta Kamaru, wanda yasa na tambayi sa'ad ko yake ganin gwamnatin kasar Kamaru za ta yi domin daukan tsawaran matakan tsaro a bangarorin da ake hamada rikice-rikicen.
Amma kuma mu gane cewa sauran mana shekara guda domin haɗa wannan wasar, yanzu dai gwamnati za ta yi kokarin ta ga cewa ta shawo kan wannan lamarin. Shi ne dai wato nake ga shi kamin wannan gasar shi ne dai wato bukatarmu, wato burinmu ganin cewar ko da yake dai har yanzu ana neman daukan tsauraran matakai na ganin cewar wato an samu cikin tsaro a waɗannan bangarorin. Amma a yanzu inda an je za a shirya a yanzu ne ba zai yiwu ba, kam zai wuya a ce an haɗa wasar a waɗannan biranen. Amma tun da sauran mana shekara guda kuma bayan wannan mun san cewa an yi zaɓe na shekara an kammala zaɓe na shugaban ƙasa, to ina ganin wannan karon za yi ƙoƙari domin a tabbatar da tsaro na musamman.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin murar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 3 ga watan Yuli ne aka bikin cika shekaru 7 da kasar Sudan ta Kudu ta samu incinkan ta na zama kasa. A cikin wani jawabin sa sakataren harkokin wajen kasar Amurka Mark Pompeo ya kara ni gaisuwa da fatan alheri ta gwamnatin kasar Amurka zuwa ga al'ummar kasar Sudan ta Kudu. Amma abin da ya kamata zama ranar murna da farin ciki na wannan kasar ta Afrika a cikin farkon wannan karni na samun zaman lafiya da ci gaban tattalin arzikin kasar sai dai hakan bai samu ba. Shekaru uku jere ne ake soke bikin samu incin kai sandiyar tashe-tashen kula da rashin zaman lafiya dake azabtar al'ummar kasar Sudan ta Kudu baki daya. Kamar yadda Sakataren Pompeo ya rubuta cewa al'ummar kasar Sudan ta Kudu sun biya babbar diya akan rashin hadin kan shugabannin su da suka yi sanadiyar fitar da su daga gidajen su fama da karancin abinci da kuma azabtar da su na wuce hankali. An fara tashe-tashen kula Sudan ta Kudu a shekarar 2013 shekaru biyu bayan da kasar ta samu incin kanta daga kasar Sudan. Rikicin ya fara ne akan shugabanci tsakanin shugaba Salva Kiir da mataimakinsa Riek Machar. Dubban mutane su rasa rayukansu, wasu miliyoyi kuma sun fice daga gidajensu sanadiyar rikice-rikicen. Wasu yarjejeni da dama na tsagaita wuta tare ma da yarjejeni na zaman lafiya ta shekarar 2015 duk sun fuskanci cikas. A farkon wannan shekara ne kasar Amurka ta haramta sayarwa Sudan ta Kudu makamai da kuma kai mata ayyukan tsaro. Amurka ba ta sayarwa Sudan ta Kudu kayayyakin yaki kai tsaye, amma takunkumi yana hanawa duk wani kamfanin Amurka ko kuma dan kasuwa na kasar Amurka bayar da kayayyakin yaki ko kuma tsaro a yankunan. Gwamnatin kasar Amurka ta yi kira zuwa ga duk kasashen duniya da su dakatar da shigar kayayyakin yaki kana su daina taimakawa masu wuta da fitina a cikin kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya kara da cewa za a ci gaba tattaunawa tsakanin bangarori masu rikicin. Ya kara nana ta fadin cewa wajibi ne shugabannin Sudan ta Kudu su kawar da son zuciyarsu su mai da hankali akan bukatun kasar. Muna kira gwamnatin kasar Sudan ta Kudu da duk bangarori masu yaki da juna su gaggauta kawo ƙarshen zub da jini kuma su sasanta rashin fahimta tsakanin su da gaskiya, su koma kan teburin shawarwari kuma su faddada tattaunawar yadda za su saurari koken jama'ar kasar. Ya ce kawo ƙarshen yakin ita ce mafita daya da Sudan ta Kudu za ta koma akan turbar ci gaba, tattalin arziki da yin sulhu. Gwamnatin kasar Amurka za ta ci gaba da kawance da al'ummar kasar Sudan ta Kudu, a cewar Mr. Pompeo. Ya ce a shirye muke mu yi aiki da shugabannin masu niyyar kawo zaman lafiya da ci gaba da tabbatar da adalci, abinda mutanen Sudan ta Kudu suka dade suna jiran samu. Sharhin murar Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda kuma ya kawo mu ga takaitattun labaran duniya.
Wani gagarumin harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wani taron gangamin siyasa a Kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane 129 ciki har da wani dan takarar kujerar karamar majalisar karamar hukuma kuma jikata sama da mutane 120 yayin da kasar take shirin gudanar da zabe a ranar 25 ga wannan watan Yulin. Babban tawagar masu yanke hukunci ta tarayya a nan Amurka ta azalefi akan wasu jama'an sojojin Rasha su 12 da haɗin baki wurin aikata kutse akan kwamfutan yaƙi deban zaɓen jam'iyyar Democrat a zaɓen shugaban ƙasa na nan Amurka shekarar 2016. Babban lauya mai bincike akan katsalandar da Rasha ta yi a zaɓen shi ne ya fito da zargin na bayan nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana a yau Juma'a cewa daga takan Amurka da Birtaniya tana nan daram har ma ta kai matsayi ta musamman, inda ya yi watsi da batun da ake cewa dangantakar su ta yi tsami sakamakon kalamai da aka ce ya yi wadda aka buga akan wata jarida mai yawa mai saurin bazuwa a cikin nan kasar.
To kafin mu yi sallama muna ta iyalan marigayi da Bagoni Zambuk da Dr. Bashir Imam Aliyu Hong murnar daurin auren ƴaƴansu Muhammad Yusuf da Ummal Kaltun Bashir Imam wanda za a yi gobe Asabar da karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na ambasada Dahir Waziri dake unguwar Sanda a birnin Yola jihar Adamawa. To masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ci wasu daga cikin abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakub Makeri
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni Safina Tasada Sodangi ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.